Mesoraro kai tsaye akan mita 88.5 da na tsamani sunana Abba Isa Muhammad daga nan dakin shagarawa na manyan jami'an yan sanda dake unguwar Bamfai a Shalkotar da yan sandan ta jihar Kano inda a wannan rana rundun ta shirya wani taron ta launi guda ga wato yan kasuwa masu gudanar da suna saida wayoyin hannu wanda kuma taron haɗin gwiwa ne da Shalkotar rundun yan sanda dake nan Kano da kuma wato kwamitin nan na kyautata alaka tsakanin jami'an yan sanda da kuma jama'ar gari wato CCRC kuma wannan taro ya samu halartar yan kasuwannin waya daban-daban da shugabannin su waɗanda suka haɗa da kasuwar waya ta Farm Center da kuma Jawala da sauran kananan kasuwannin saida wayoyin hannu kuma wato shi kansa mukaddashin kwamishinan yan sandan jihar Kano DCP Balarabe Sule shine wanda ya wakilci kwamishinan yan sanda a wannan guri a hata zalika akwai baturen yan sanda na Farm Center wanda yake a wannan guri kasancewar yana shugabantar bangaren da wannan kasuwa take ciki a haka zalika akwai shugaban wato shiyar yan sanda ko kuma baturen yan sanda na Kofar Wambai wanda shi ma yana wannan guri kasancewar kasuwar Jawala tana karkashin wato charge office din sa akwai shugaban sashin na Antidaba BSP Balarabe Muhammad wanda shi ma yana wannan guri kasancewar yana shugabantar wato sashin yaki da al'amuran da suka shafi daba a haka zalika akwai SP wato Abdulkadir Haruna wanda shine wato limamin masallacin Juma'a na Shalkotar ne kan sanda ta nan jihar Kano wanda shi ma yana cikin wanda suka gabatar da mutala a wannan guri a haka zalika muna tare da shi kansa kakakin da ne yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa wanda za mu so mu je a takaici ne hikimar shirya wannan bita ta wuni guda
to alhamdulillah duk wanda yake jihar Kano ya san me yake faruwa a jihar Kano ta fuskar tsaro musamman abin da ya shafi wato kwace da kuma fashi na waya wanda alhamdulillah in ka duba abubuwan dai suna raguwa yanzu sai dai ke cewa har rasa rai an yi ta dalilin kwashar waya wani bawan Allah wanda dai Allah ya ba mu nasara duk waɗanda suka yi wannan aika-aika mun kama su haka zalika wannan kwamishin na 'yan sandan jihar Kano su ke yawo Isa Nufiyo ya shirya wannan taro ne na ganin cewa wato an yi maganin wannan abu da ya haɗa da kwashen waya gaba ɗaya
to kamar yadda kuka ji a takaici kakakin da 'yan sandan jihar Kano shirin DSP Abdullahi Haruna wanda ya yi jawabi a takaice game da muhimmancin kuma dalilin shirya a wannan taro nan da bin kai tsaye ga ɗaya daga cikin shugabannin wato kasuwannin waya na jihar Kano musamman waɗannan shugabanni na manyan kasuwanni guda biyu Farm Center da kuma Jawala bari mu fara da shugaban kasuwar Jawala a takaice zai tafi suna da matsayi
sunana Amina Muhammad Sojo
ga wannan tuna
cewa man na kasuwar waya ta Jawala
shi an shirya muku wannan taro a takaice me kuka amfana
to alhamdulillah mu wannan taro sai kamar shi ya ta biya wurin sabulu domin kai da ganin yanayi ka san cewar an samu nutsuwa kuma ina ganin da kanan yan man tashi za a je a tsora kuma wajen ci gaba da gudanar da rabuwar yan kasuwa da suke can domin nan duk da ka gani wasu mambobi ne da shugabanni da aka tsinto domin su fahimci abin da yake abin su tafi kan kasuwa su je su gaba da wayarwa da mutane kai akan ya za a dakile harkar kwacen waya da tatatta domin a samu kwanciyar hankali a
cikin mutararru yanzu aka kuma limamin masallacin Juma'a na Shalkotar yan sanda da ke nan babbai SP Abdulkadir Haruna shi ne yake gabatar da jawabi a mahanga ta addinin musulunci game da wannan al'amari da kuma yadda mutane za su ba da gudunmawa wajen rage yaduwar kasuwancin wayar ko kuma ambaton wayar hannu da kuma yadda su sauke yan kasuwa za su daɗa kyautata na kasuwanci kamar yadda za ku ji kaɗan daga cikin jawabi
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya koya mele yana da kyau irin gudunmawar da yan kasuwanni suke bayarwa wajen tabbatar da tsaro a cikin wannan jiha abin ayaba ne Allah ya saka muku da alkhairi amma ba ku tsaya a nan ba a kara akan abin da ake yi umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu saurara mu ji sai yake la'anallahu man awa muhdisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya la'anci duk wanda ya koya mai laifi yayin da ka gane cewa wannan waya an aikata laifi ka gane cewa ba ta gaskiya ba ce ba ta hakika ba ce sato ta aka yi to kar ka koye duk abin da kake iya bayyanawa a wannan lokacin idan ka koye ka rufa masa asiri in ka taimaka ko aka canza aiki ko aka canza wani logo ko aka canza wani abu kana cikin waɗanda suka koye mele idan kai shiru ka kasa bayyana shi ga chairman ko ga waɗanda ya kamata a bayyana su kana cikin waɗanda suka koye mele bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki Allah ya la'anci dukkanin wanda ya taimaka ya koye mele ko aka taimaka aka koye mele da shi idan mun gane wannan zamu gane cewa kenan Allah na dauke rahama a dukkanin irin wannan hakan yan kasuwa ne ku kuna bukatar albarka a cikin kasuwancin ku kuna bukatar taimakon Allah a cikin kasuwancin ku babu yadda za a yi Allah ya taimake ka a cikin kasuwancin ka matukar kana shafa saban Allah a cikin ka matukar kana tabbatar da hanyar da za a warga tsaran al'umma da zaman lafiya su a cikin kasuwancin ka duk wata dukiyar dan adam zai samu idan a karkashin ta sai an saka Allah zai same ka babu albarka a cikin wannan dukiya ne kira na karshe shine mu gane cewa mas'uliyya ta zaman lafiya ba ta jami'an tsaro bace kamar yadda kuke ba da gudunmawa to lalle nauyi ne da ya zama wajibi a kan mu dukkanin mu gaba daya mu hada hannu da karfe wajen kara tabbatar da cewa wannan jaha ta mu ta zauna lafiya jahar Kano jahar mu ce abin alfaharin mu ce kuma ku yan kasuwa ne ba ku da abin alfaharin da ya wuce kasuwanci kuma mun sani babu yadda za a yi kasuwancin ku ya ci gaba idan babu tsaro don haka duk tabbatar da shika-shikan tsaro nauyi ne da ya shafi dukkanin al'umma ba nauyi ne da ya shafi jami'an tsaro kaɗai ba muna ƙara albarka da addu'a ga dukkanin 'yan kasuwarmu na wannan jiha Allah ya ƙara muku albarka a cikin kasuwanci
to jawabin shi babban limamin masallacin juma'a na shalkutar da ya sallan zuwa kullum kenan da ke unguwar babban SC Abdulkadir Haruna game da manga addinin musulunci da kuma yadda ya kamata al'umma su gudanar da kasuwanci musamman wanda suke harkokin siye da sayarwa na wayar hannu a haka kuma akwai wato na sauran wanda suka gabatar da jawabi cikin su akwai CSP Adamu Babayo wanda ya gabatar da jawabi game da yadda ya kamata mutane su mu'amalanci da kanta wayar ta ta hannu da kuma yadda za su alkinta ta me kun fito da ita fili wanda hakan ba laifi bane amma yanayi da ake ciki yasa dole abin da yake da mutunci a gare ka ka alkinta shi ko kuma ka adana shi me kun yin wata daidai da shi a haka zalika ya shawarci al'umma a cikin jawabin da ya gabatar saboda akwai bukatar mutum ya san yadda zai ajiye sunayen muhimman mutane da suke cikin wayarsa maimakon rubuta sunan su baro baro ko kuma rubuta wasu bayanai wanda suka shafe shi na sirri wanda zaka ga wasu suka rubuta su da yanda za a fahimci ga abin da suke nufi wanda kuma hakan ba shi da alaka da sanar da al'umma ko kuma nuna wa wani cewar da abin da yake nufi da sunan abu kaza wanda ya bada misali da wato lambar ajiya ta asusun banki da kuma lamba ta dividend da sauran wasu abubuwa wanda suke da muhimmanci matuƙa da gaske a yanzu haka a takaice bari mu sada mai sauraro da shugaban kasuwar Farm Center domin mu ji a takaice shi kuma ne suka amfana da wannan bita ko kuma horo kafin mu kai ga kamar ta yi Haruna Ayagi a chairman na kasuwar Farm Center mai sauraro zai su ji cikakken suna a takaice
suna na Tijjani Musa Muhammad chairman na kasuwar ta Farm Center
to me suka amfana da shi daga wannan bita
abin amfana da abubuwa da dama wanda na farko mun kula da yanayin da yanda zamu sai ma waya kuma mu sai da ita kamar yadda muke da tsari a baya an ƙara mana ilimi akan irin wayannan maganar ta siya da sayarwa wanda ta hanyoyin da zamu gano wannan wayar ta gaskiya ce ko ba ta gaskiya ba ne za ka ga mutum ya zo da kamalarsa amma mutum ne mara gaskiya to an ƙara mana ilimi ta hanyar da zamu gano duk irin kamalar mutum da yanayi na tambayoyi da rami mutum mu gano cewa wannan halattacciyar wayar ce ko ba halattacciyar wayar ba ce ba
a jawabin da kai ka ce akwai kalubale da kuke fuskanta a wasu lokutan idan jami'an yan sanda suna gudanar da bincike a takaice me ya kalubalen nan
na farko kalubalen da shi ne za ka ga an yi tracking din waya guda daya an zo an samu wannan wayar an taho da kwalinta da kuma tracking din da aka yi amma abu na biyu sai ga kuma an zo an ce ai wannan wayar banda wannan akwai wasu wayoyi guda uku idan kuma muka bibiya cewa ina kwalin wannan sauran wayoyin sai ga ana ta nuku-nuku babu kwalin wannan wayoyin ko daga jami'an 'yan sanda ne ko daga shi wanda ya kawo ƙara ne wurin jami'an 'yan sanda ta hanyoyin haka sai ka rasa gano cewa yanda abin yake idan muka yi ta dibiya sai mu gano wannan waye dai guda ɗaya ce wanda aka same ta wayannan guda uku ƙari aka yi akan su domin wanda ya saya ya zo ya samu sannan za ka ga an zo ana cewa da akwai kuɗi da aka sata wanda idan ka tsaya za ka ga wannan kuɗin ana so a ɗora alhakinsa akan wannan wanda ya saya wayannan sai mun yi bibiya mun zo tunda ba a saida kuɗi waya dai mun tabbatar ana saida ta
wannan mataki kuke ɗauka akan mambobin ku idan kuka samu sun sayar da waya ku kuma sun sayi waya da bata inganta ba
na farko idan muka samu mutum a mataki na farko muka kan bashi hutu na tsawon sati biyu idan muka ƙara gaganin mutum za mu bashi hutu na wata ɗaya idan har muka ƙara kan mutum da wannan yanayin na cewa ya sayi waya da kwali ba kwali ko kuma ya sayar ba kwali mukan ma raba shi da wannan zuwa kasuwar kwata-kwata domin zaman sa ba alkhairi bane a cikin wannan kasuwa
to kai wani sako ga ƴan kasuwa da sauran al'umma
eh ba sakona ga ƴan kasuwa shine duka mu mu tsaya mu inganta kasuwancin mu mu tsaya kuma mu duba al'amuran kasuwancin mu domin ita dai wannan harkar dole sai an kama waya sakon kasuwa ka tabbatar da wannan waya da aka kama da kwali da receipt sannan shi kuma ɗan kasuwa customer wanda zai zo ya siyayya a wannan kasuwar ya tabbatar in ya siya an bashi kwali da receipt to shine zaman lafiyarsa akan wannan abubuwa
akwai wani batu da kai na cewar wani idan ya zo zai sai da waya ya kallabe turo wani da hannu siyar da ka ba kuma kura ta tashi me abin da kake ka bayyana
to wayannan su ma muna ta bibiya kuma ana samun sauki akan irin wannan abun kuma gaskiya ne kamar yadda na faɗa za ga mutum biyu sun zo sai da wayannan ɗaya ya ji cinya kai wayarsa an siya shi yana kallon inda aka sai aka sai wannan wayar sai zuwa an jima ko zuwa gobe sai ka ga ya biyo tebur har sai ya zo kan wannan tebur ɗin yana zuwa sai ya ɗauko wannan wayar da aka siya yana ta duba sai ta ai wannan waya ta ce ba mamaki ita wannan wayar a yanda aka sai ta ba a yi wafin ɗinta ba a yi komai ba sai duk shigo da wani abun sai ce kaga wannan aya abuna ne wallahi wannan wayar jiya ina bacci aka shiga aiki na aka dauke da kwalinta da tsibinta aka zo aka sayar karshe da ƴar ɗan kasuwa zai kwaci kansa a wurin jami'an tsaro
to ai ana zargin wasu daga cikin ƴan kasuwa ta ku suna canza IMEI din number waya ko kuma wani abu da yake muhimmanci domin kada a gane
a to ai kaji abinda na faɗa tunda Allah ubangiji ya kawo shugabancin kasuwar waya ta farm center a tsayawa mukai muka tantance irin wa'innan al'amura idan mutum ma canza IMEI yake wannan kasuwar mu barin kasuwar ma yake kwata-kwata domin yin wannan aikin da yake yi a shine kan sa su jami'an tsaro idan sun yi tracking din kamar ɗanki da nafin ko robbery ko kuma ƴan boko haram ba sa samun shi sakamakon wannan canza IMEI din da yake yi to doka ce muke da ita mai kyau wanda duk wani wanda yake cikin kasuwar ta fansanta baya ma kaunar ya yi wannan aikin da canza IMEI
mai sauraro kai tsaye suna na abu isa mahammad da kanan ɗakin shakatawar manyan jami'an yan sanda da ke gwar bafai a nan jihar kano inda rundunar yan sandan gami da wato kwamitin nan na kyautata alaƙa tsakanin jami'an tsaro da kuma jama'a gari wato PCRC suka shirya taron bitar wuni guda ga masu sayar da wayoyi da kuma siyan wayoyin hannu a jihar Kano. Suna na Abdul Isa Muhammad akan mita 88.5 da laifin mu na zamani da fatan Allah ya samu amfana da abubuwan da muka ji. Sai kun sake jina a nan gaba.